الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان صلى كسد في جبات مكة دولنا كسفى نفو عندك لا إنسان غرو لا إنسان غرو كورو أمبي كلا ناجيريا عند أنا سامن كسد في نمسلين في أول نشابه irin sun Malam Jafar Muhammad Adam Allah ya ji kansa, irin su Abdulrazak Yahaya Haifan, irin su Malam Abubakar Jira'ar Bungu, wazin kasa da walimomi duktan yin su akwai su a wannan wuri, irin su Ashaq Amin Daurawa, irin su Ashaq Isa Aliyu Fantani, irin Ashaq Isa Aliyu Fantani, Ashaq Malam Ibrahim Bahamu Shinkafa Allah ya ji kansa, Ashaq Kabir Gombe gwagwarmaya gwagwarmaya, Ashaq Hani Ibrahim Sudais Shireen Mashawi Asadiku Mashawi Khalilu Husari, duk wannan wuri ana samu insha Allah. MP3 DVD VCD akwai su, idan kuna buƙatar su irin su kundin tarihi Malam Abubakar Gumi kowane kala, Malam Jafar kowane kala, CD audio video DVD ku karɓo wannan shago Al Ihsan Sunna Kasar Layin Sani Goro namba 23 ƙofar Bai, insha Allah za a samu wannan kasuwa. Ga numbers kamar haka: 081 9130 7904 ko kuma 0704 59 89 94 insha Allahu 91 insha Allahu insha Allahu kazo zaka same su ha 90 0704 59 89 59 89 na 88 81 insha Allahu za ka samu waɗannan kasuwa kala-kala sababbi na ƙasa da walima. In Allah ya yarda ka zo wannan wuri za ka same su insha Allah. Malam bismillah.
Rahman Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. Ina jin kila saboda tattaunawar da kuke da yawa har na manta ko nawa ga wata. 18 ga watan Rajab shekara ta 1416 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Muna farin cikin saduwa domin tattaunawa akan al'amuran da suka shafi addinin mu na musulunci. Wannan nata an yi mata taki cewa ana wata ga wata. Kila takin lantar zai bayyana ne daga ciki, kila wajen tsakiya, koma wajen ƙarshe. Amma tashin farko na wannan lacca, abinda ya kamata kowane musulmi ya halarta shi a zuciyarsa cewa yana ɗaya daga cikin manufofin addinin musulunci: bayar da kariya ga mutuncin ɗan adam, musamman kuma ɗan adam wanda yake musulmi. Wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan manufofi na addinin musulunci, wato maqasidus shari'atul islamiyya. Saboda bayar da kariya ga mutuncin ɗan adam ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giba, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haranta ka jefo dan uwanka da laifin da bai ji ba bai gani ba, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta tuhuma, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya zartar da hukuncin haddi na bulala 80 ga dukkan mutumin da ya yi wa wani kage ko ya yi wa wata kage kuma ya zanto abin da ka jefe shi da shi din ba haka bane ba. Daga cikin ayoyin da ke nuna wannan ka'ida akwai faɗin Allah ta'ala, ya ayyuhan nazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talbisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Abinda wannan aya take cewa, ya waɗanda suka yi imani, kada waɗansu daga cikinku su yi rinka yi wa waɗansu izgili, wato karan maza su yi wa maza ‘yan uwansu izgili, haka kar a samu waɗansu mata su yi wa ‘yan uwansu mata izgili ko gatsi ko magana da ba daidai ba ko ba’a, domin ta yiwu wanda kake wa ba’an nan ko gatsan nan ya zanto ya sai ka alheri a wajen Allah, ta yiwu wanda kake wa ba’an nan ko habaiti ko gatsi ta zanto ta fi kaunatuwa ta fi tsoniwa a wajen Allah. Kuma Allah ce wala talmizu anfusakum, kar ku rinka aibatawa kawunanku. Abinda ake nufi da cewa kar ku aibatawa kawunanku, ma'ana kada sakin ku ya aibatawa saki, domin dan adam da kanki ba zai yi ba a hankalce ya aibatawa kaina, kamar yadda kai ma ba za ka aibata kanka ba, amma abinda ake nufi kada sakin ku ya aibatawa saki. Sannan aka ce wala tanabuzu bil alqab, kar ku rinka jinkirtiya da waɗansu lakubba wanda shari'a ba ta san da su ba, kamar ka cewa mutum ya fasiki ko ka cewa mutum wani lafazi ne wanda a shari'antar da dace ba, kuma ɗan adam baya son wannan. Wannan aya kenan. Sannan akwai ayar da Allah ke cewa a can gaba ne cikin wannan sura, wala yaktab ba'dukum ba'da, ma'ana kada sakin ku ya rinka yin jiba da saki. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ce wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda, lalle waɗanda suke jifan mata mummunai da cewa sun aikata zina ko ba su kawo shaidu guda hudu ba akan tabbacin maganar da suka jefe su da ita, to za a yi musu bulala 80 don horon su nan gaba kar su koma. To wannan hukunci ba wai ya shafi mata bane ba, duk wanda ya jefe ko da namiji ne dan uwansa da wani laifin da bai jefe bai gani ba, shari'a ta tanada cewa wato ko ne ka kawo shaida akan abin da ka tsaga masa ko kuma a yi maka bulala 80. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa man yaktub khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, dukkan wanda ya aiwata ya kirkiri wani laifi ko ya aikata wani kuskure sai ya dauki wannan kuskuren ya jefa wani wankakke da shi, ma'ana ka jingina a wani wannan kuskuren wanda ba shi yayi ba, to Ubangiji ce wanda wannan shine halayyar sa, faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, hakika ya jibinci, hakika ya dauki buhtan wato ke ya jefa dan uwansa da shi wa ithman mubina, sannan kuma ya dauki laifi wanda yake mabayyani. Allah ya tsare mu. Ta fuskar hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wannan ka'ida da muke son ta zanto cikin mabudin lantar mu, an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da gare shi, yayi magana mai tsawo kafin ya zo inda muke son mu faɗa. Cikin ababen da Annabi ya zanta cikin hadisin yace wa man mata wa alaihi daynun fa laysa bid dinari wa bid dirham walakinaha al hasanatu wa sayiat, wanda duk ya kuskure ya mutu akwai baki a kansa bai biya ba na mutane, to a ranar tashin kiyama ba maganan ka kawo dinari ko dirhami, ba maganan ka kawo saifa ko dala ko naira ko wani abu, abinda kawai ake kirgawa ake biyan baki da shi shine kyawawan ayyukan da ka aiwatar. Sai a ɗauki ladan sallan azhar ɗinka ko kiyamun lailinka ko karatun qur'anin ko azuminka, sai a biya mutumin nan da ka hana masa bakinsa. Sannan yace wa man khatama fi batilin wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi shakhs Allah hatta yanza, wanda duk ya rinka mutu yana jayayya akan bata bayan ya san bata ne amma ya kace har ake mutu da jayayya da shi akai, yana da masaniya akan wannan, lam yazal fi shakhs Allah, ba zai gushe ba a cikin fushin Allah subhanahu wataala hatta yanza, har sai lokacin da ya tuba daga wannan abin da yake daina. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qala fi mu'minin ma laysa minhu, wanda duk ya jingina wa mummuni abinda ba nashi ba, ka kirkiri kariya ka jingina wani mummuni bai zo bai gani ba ka ce ya ce kaza ko ya aiwatar da kaza, duk wanda ya aikata haka askanahu Allah radat al-khabal ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zama da tsira daga al-khabal sai idan ka duba cikin an-nihaya fi zarib al-hadith na ibn al-athir in ban manta ba yake cewa radat al-khabal din dan ma'ana wani wuri ne da ake tara mugunya wanda jini da jini da mugunya na mutanen da suke wutar jahannama sai a tara wuri guda akwai waɗanda nau'in irin wannan azabar da za a yi musu shine a jefa su a wannan wuri shine mazaunin su wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud suka rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bayyana akan su cikin littafin Irwaul Ghadir wanda yake shine jerin hadisi na 2318 hadisi na gaba Imam al-Bukhari a cikin littafin sa as-sahih yake cewa babun المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده yace babin da yake magana duka da cewa ba kowa ne musulmi ba sai wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa suka kubuta daga hannunsa ba zai zage su ba ba zai musu kage ba ba zai faɗa musu bakar magana ba ba zai dingina musu abin da ba su da shi ba kamar yadda ba zai zubar da jinin su ba ba zai dauki dukiyar su ba sai ya koro sanadin sa har zuwa ga Abdullahi dan Umar Abdullahi bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu yace musulmi shine wanda musulmai ɗan uwansa suka kuta daga hannunsa da harshensa mai hijira kuwa ba kowa ne da hijira ba sai mutumin da ya kaura cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta Allah ya haramta ƙarya ya haramta riba ya haramta al-himanti to sai ka kaura cewa wannan doka zan to mai hijira hadisi na uku na ƙarshe wanda za mu tsaya a kai shine hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa itanibu as-sab' al-mubikat kun yasanci ababe guda bakwai masu halakar da mutum sai sahabbai suka ce ya rasulullah ma hunna menene waɗannan ababe guda bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ce ash-shirku billahi was-sihr wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim والتولي يوم الظهر وقذف المصنات المؤمنات الغافلات سيدنا ولا نعبا بيب دابوك نبو الكون تلك أبو نبي سهري وتساسي أبو نأكو كيسي يري الوالد أبن جدي يهرم في كسن سبا سارد سائلية في كسن با أبو نأكو أكل الربا كن قدر روا واتو ربا كن انتعام إلى ربا أبو نبي يرسل دو كرم رايا أبو نشدا جو يبايا قو قدوا راني يأتي ana gobe da yake tsakanin musulmai da kafirai kai sai ka gudu ba tare da sharidin da shari'a ta baka daman ka iya gudu ya cika ba abu na bakwai na ƙarshe shine qanful muhsanatil mu'minatil ghafilat mumuna wanda take da falalliya abinda ake nufi daga falalliya anan ko alama ma ba ta tunani din yin zina bai taba tsartuwa a cikin zuciyarta ba cewa ta aikata zina sai ka je kai ka ce ta yi zina to haka kuma idan ka je ko wani mummuni bai taba tunanin yin aiwatar da wani laifi ba sai ka ce naci da wannan laifin to duk dai ya kai wannan domin nan da aka kawo al-ghafilatil mu'minat aka kawo nan lamisatul nafzin mace wannan shine abin da malaman usul fiqi suke cewa wato mafhumu laqab wanda yake mafhumu laqab ghayr mafhum inda al-usuliyyin wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi to wannan shine shafin farko a cikin wannan lacca babban sakon da wannan shafin yake dauke da shi shine mu tsarkake zukatan mu duk abin da zamu yi dan Allah abin da muka dauki alƙawari shine duk abin da zamu faɗa a cikin wannan lacca da ya shafi wani mutum ko waɗansu mutane matattu da suka mutu wani ƙarni da ya tuɓe ko rayayyu da suke ban ƙasa a yanzu da iznillahi ba abin da zamu jingina musu sai abin da yake nasu ne ba kuma ba yadda za a yi muzalunce su in suna da wani ɗarko na gaskiya mu ƙore idan kawai ba mu san su kamar yadda ƙiyayyar mu da su ba za ta samu mu yi musu ƙage ba kuma haka ake son musulmi ya zama a cikin kowane irin al'amari ya zanto hukuncinka lokacin farin cikinka da lokacin bacin ranka ba za ka yi wani hukunci ba sai wanda ya dace da gaskiya kar tsananin so ya sa ka ki ganin laifin mutum kar tsananin ki ya sa ka kagawa mutum da shi alhali ba ya da shi shafi na biyu takaitaccen tarihin Sheikh Ahmad Tijjani ai ma shi Sheikh Ahmad Tijjani a wani gari da ake kira Ainu Mabi a shekara ta 1115 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam in ban yi kuskuren rubutowa ba wanda shi ne dace shekara ta 1737 wato miladiya kenan sabin tun sati sabin. Mahaifinsa Balarabe ne, mahaifiyarsa kuma tana da wata kabila wadda take yammacin Afirka da ake kira Barbar, wanda su ba Larabawa bane ba. Amma sai dai yanzu saboda yaɗuwar musulunci a wannan yanki, tun lokacin da Uqba ibn Amir ya kawo farmaki na yaɗa addinin musulunci a wannan wuri, duk waɗannan kabilu suka shiga musulunci, sai zanto ba su da wani yare, sai harshen Larabci har sun rike da su zama Larabawa. Wannan kabila ta Barbar suna zaune ne a wani wuri da ake kira Tijana, inda a nan ne aka samu nasabar danganta Sheikh Ahmad Tijani zuwa wannan wuri da ake kira Tijana, wanda yake yana kusa da wani gari da ake kira Talmatan, wanda yanzu a jiografiyance wannan gari yana cikin kasar Algeria, wato Aljazair. Dangane da tarihin Sheikh Ahmad Tijani, a gaskiya wato waɗanda suka yi magana a kansa iri ne, amma waɗanda suke ɗalibansa kamar su Ali Harabi mai littafin Jawahir al-Ma'ani da kuma wani babban malamin tarihi a wannan yanki wanda shi baya da alaka da Sheikh Ahmad Tijani, to shi yasa malamai waɗansu suke sha bamban wajen wa za su gaskata idan sun tashi bayar da labarin Sheikh Ahmad Tijani. Za su ba da labarin ɗalibinsa ko kuma za su ba da labarin wancan masanin tarihi wanda baya da wata alaka da Sheikh Ahmad Tijani, ko baya da wata gaba da shi, sannan baya da wata alaka da shi ta sunayya ko ta auratayya ko ta dariƙa? Wa za a fi gaskatawa ko wa aka fi tsammanin zai yi adalci? Musamman shi Ahmad ko kuma Ali Harabi bai gamu da Sheikh Ahmad Tijani ba sai bayan Sheikh Ahmad Tijani yana da shekaru a duniya kusan 40, sannan ya gamu da shi. Kaga baya da labarin halayensa da ɗabi'unsa kafin wannan shekaru. To amma shi kansa kuma wancan malamin tarihi wanda ake ganin ba ɗalibinsa bane ba, shi ma bai samu wani cikakken bayanin Sheikh Ahmad Tijani ba, don ko ba komai Sheikh Ahmad Tijani kamar yadda suka ce family ɗin gidansu ba su shahara ba ta fuskar ilimi ko sarauta ko kasuwanci, wanda irin waɗannan al'amura su ke sa a san family ballanta na adamu da tarihin ɗaiɗaikun wannan family ɗin. To idan ba su shahara da wannan ba, da wuya a kula da su ballanta na rabu da tarihin mutum. Yanzu da abin muga misali ne a nan, a samu waɗansu manyan malaman Kano guda biyu da waɗansu manyan 'yan kasuwa guda biyu da wani talaka wanda ba malami ba ɗan kasuwa ba sarki ba guda biyu, inda za a fi sanin 'ya'yan sarakunan can ko 'ya'yan malaman can ko 'ya'yan attajiran can fiye da 'ya'yan wannan talakawa a cikin mutane. To wannan ta sa ba dai wani cikakken tarihi, don haka Dr. Tahir Maigari, shehun malami a jami'ar Bayero, wanda ya bincike a lokacin da ya rubuta academic dissertation ɗinsa a masters da yi, yake cewa an hakika tarihin tasowar Sheikh Ahmad Tijani tun yana yaro zuwa shekaru 40 tarihi ne a koye, wanda iyakacin bincikensa da tafiya ya yi har zuwa wancan gari, da tafiya ya yi har zuwa Kaulaha, da zuwa wancan yanki na Maghrib gaba ɗaya, bai samu na abu na tabbas ba sai dai jita-jita. To don haka a nan gurin abinda za mu faɗa shi yasa nake masa takaitacce, kuma na sake ambata su takaitacce a karo na biyu saboda na ɓoye wani abin da zan faɗa sai a wani lokaci na gaba insha Allah. Ali Harazi ne yake cewa Sheikh Ahmad Tijani ya haddace Al-Qur'ani tun yana ɗan shekara 7 kamar yadda ya faɗa, sannan kuma ya shagala da neman ilimi na usul da furu, wato ilimin tauhidi da ilimin wato abin nan ilimin fiqhu kenan. To amma dai littafan da aka bayyana cewa su ne ya karanta, daga cikinsu akwai littafin Muktasar Khalil da littafin Risala ta Abu Zaid al-Qayrawani da Muqaddima ta Ibn Rushd da kuma littafin Adari. A iyakacin binciken da nayi, wannan shi ne littafin da aka ce ya karanta. Daga nan gurin sai ya tattara karatun shari'a ya ajiye gefe guda ya koma karatun sufanci, kamar yadda shi kanshi Ali Haraji yake cewa thumma mala ila tasawuf litta'ammuka fil mabahith al-ilahiyya, sai ya karkata zuwa ga sufanci dan saboda ya zurfafa cikin wato bincike dangane da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, amma a bisa ga nazariya, a bisa ga fahimta ta sufaye wani kofi ala al-asrarir rabbaniyya, kuma domin yin bincike kan waɗansu sirrori na rabbu shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ali Harazi ne ke cewa sai Ahmad Tijani wato ya shiga ɗari ko kamar haka kafin ya kafa tijaniyarsa, ya shiga ɗari karkadiriya, ya shiga ɗariƙar Nasiriya, ya shiga ɗariƙar ta Bumariya, sannan daga baya ya tawaye ga waɗancan ɗariƙu
ya ajiye shi gefe guda ya kafa tariƙarsa. To a taƙaice wannan abin da ya shafi shi Ahmad Tijjani wanda za ku iya yi yanzu kenan, sauran kuma sai nan gaba. Sai dai wannan za ku iya samun sa a cikin littafin Jawahirul Ma'ali, wato tun daga shafi na 37 zuwa na 44. Ko da yake waɗansu na suna kore cewa wannan ba littafin Tijjani ba ne, a gaskiya a iyakacin binciken da na yi da kuma jinjitan waɗanda suke bincike a kan Tijjani, a bayan da za a yi ta turewa Tijjani a littafin Jawahirul Ma'ali, nasu ne su ma kansu suna kafa hujja da shi, kuma suna bayar da reference da shi. To sai da Tijjani ya assasa ɗariƙa ta Tijjani bayan ya rabu da waɗancan ɗariƙu na shi. To ɗariƙa Tijjani ya ɗaya ce daga cikin ɗariƙun sufaye, don kun sai da an ce sufanci wata babbar tasha ce wadda a cikinta akwai motoci kala-kala, akwai hari, akwai motar katako, akwai dafadita, akwai kowace iri a ciki. Saboda haka sufanci babbar tasha ce, a cikin ake samun ƙadiriyya da Tijjaniya da Tanzaniya da ko da dai ɗariƙu waɗanda suke masu tarin yawa. To kowace akwai tasha guda da take haɗa su gaba ɗaya, wanda za ka samu wata ƙa'ida wadda duk sufaye sun yi tarayya a kai. To kuma ka iya samun waɗansu ɗariƙun sai suke ɓanta da wata aƙida tasu ta karan kansu wadda wata ɗariƙar ba ta yi tarayya da su ba. Daga cikin aƙida wanda Tijjaniya suke da ita, ko da yake waɗansu daga cikin sufayen ma suna da wannan, akwai aƙida ta wahdatul wujud, cewa duk duniya gaba ɗaya zuwa abin da ta gani Allah ne, da mutum da dabba da aljani da mala'ika. Kuma akwai aƙida ta wahdatul adiyan, cewa duk irin addinin da kai kowanne ne musulunci kai, duk abin da ka bautawa, da wanda ya bauta Allah, da wanda ya bauta tumburbura, da wanda ya bauta Lata da Uzza, dukkan su sun yi tarayya wajen bautar Allah ne. Ga abin da suke cewa, wa anna kullu abin da shi Ali Harazmi ke faɗa a cikin littafin sa, yake cewa fa kullu abidin aw sajidun li ghayri llahi fi zahir fa ma abada wa la sajada illa lillahi ta'ala. Wanda duk kaga yayi bauta ko yayi sujada ga wani Allah a zahiri, to gaskiya fa bai bauta wa kowa ba, bai yi sujada ga kowa ba sai ga Allah. Li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albab, domin Allah shine yake yin tajalli, yake bayyana a cikin waɗancan ababai da ake bautawa. Yayi magana mai tsawo sai ya zo inda bai kafa hujja, yake qala subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa alayhi salatu wa salam, Allah ya faɗa wa Musa alayhi salam, yake cewa da shi innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni, wato ni ne Allah, babu wani abin bautawa sai ni, saboda haka ka bauta min. To a fassarar da su ƴan Tijjaniya gaba da Harazmi ya kawo a cikin wannan bayani, suke wa fassarar la ilaha illa ana suna nufin ba abin da ake bautawa a ban kasa sai Allah, don haka duk abin da aka bautawa to wannan abin ya zama Allah. Amma a fassarar sauran al'ummar musulmai kuma shine la ilaha illa ana, ai la ma'budu bi haqqin illa ana, ba abin da ake bautawa da gaskiya sai ni, kenan duk abin da aka bautawa ba Allah ba, to an yi masa bauta ba bisa cancanta ba, bautar kuma bata zama gaskiya ba, sai in Allah ne aka bautawa sannan bautar ta zama gaskiya. To don haka sai Ali Harazmi ya cigaba da cewa wal ilahu fil lugha huwa al ma'budu bil haqqi, abin da ake nufi da ilahu a larabci shine wanda ake bautawa da gaskiya. Yace wa qawluhu la ilaha illa ana, fadin Allah da yake la ilaha illa ana ya'ni la ma'budu ghairi, babu wani abin bautawa a ban kasar sai ni, wa in abada al awthan man abadaha, ko da mai bautar gumaka ya bauta musu, fa ma abadu ghairi, to su ba su bautar gumaka ba wani Allah suka bauta ba, ni Allah suka bauta duk da gunki suka masu jira. Fama tawajjahu lil qudu'i wa tazallul li ghairi, bisa fuskanci gumaka ba ta hanyar kaskantar da kai a gare su, sai ba shi ne suka ba a wannan lokacin. Bal ala al ilahu al ma'bud fihim, ni ne abin bautawa, ni ne ne tazalli a cikin wannan gumaka ake musu sujira. Wannan na cikin Jawahirul Ma'ani juzi na 184 da 185. Zuwa 185. Daga ciki kuma akwai aƙidar da suke da ita, cewa duk waɗanda suke wato ƴan Tijjaniya su ne kaɗai suke da wani babban rabo guda ɗaya wanda suka ambata. Wannan babban rabo shi ne annabi yana zo musu a wurare guda biyu a duk inda ƴan Tijjaniya yake. Wurin farko lokacin da za a karɓi ransa annabi zai zo wuri mai tabbatar ƴan Tijjaniya ya cika da imani. Wuri na biyu shi ne idan mala'iku sun zo yin tambaya a cikin kabari, nan ma annabi zai zo wajen ya tabbatar ƴan Tijjaniya ya ansa, ko ba a samu wata tangarɗa ba ta fuskar mala'ikun da za su yi masa tambaya. Akwai ne mita akwai littafin Munyatul Murid, wanda ke littafin ne Tijjaniya, to akwai mai sharhinsa shine yake faɗa cikin sharhin sa, yake cewa wa min zalika, bayan yana kawo keɓantaccen abubuwa da aka keɓance ƴan tijjaniya da su kaɗai da su, yake wa min zalika yana daga abin da aka keɓance ƴan tijjaniya da su, min aliyyin nawani, na gamammiyar baiwa ko kyauta, shine hudurin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lahum inda al-mamati wa su'ali. Annabi na halarta duk inda suke yayin mutuwa su da yayin tambaya a cikin kabari. Wannan za a ga wannan cikin sharhin wato littafin Bughayatul Mustafid, sharhin Bughayatul Murid, wato a shafi na 276 a taba'a da aka yi a mataba'an nan da ake kira Al-Maktabatu Salafiyya. Abu na uku wanda daga shi za mu tsaya dan buga misali, dan ba duka aƙidojin za mu kawo ba, wannan duk buga misali ne, in za mu kawo ba za mu iya kawo gaba. Akwai aƙidan da suke da ita, ko da yake wannan duk sun faye sun yi tarayya a kanta, shi ne cewa mutane suna da darajoji guda uku, wato keɓantattun mutane kenan. Akwai manzanni, wato ar-rusul, akwai kuma annabawa, wato al-anbiya, sannan kuma akwai al-awliya. To su a wurin sufaye, wanda ya fi kowa matsayi shi ne ar-rasul, daga nan mai matsayi na biyu shi ne al-wali, daga nan mai matsayi na uku shi ne annabi. Wato shi wali ya fi annabi matsayi. To wannan aƙida dukkan sufaye sun yi tarayya wajen tabbatar da ita. Amma ga abin da Abu Yazid al-Bastami yake cewa, yake ta kubna buhuran waqafatil anbiya bi sahilihi, kubna buhuran, mun kutsa cikin waɗansu tekuna, waqafatil an, wato su waliyyai kenan, su waliyyai sun kutsa cikin waɗansu tekuna, waqafatil anbiya bi sahilihi, wanda da annabawa suka zo sai suka tsaya a gaba ba su samu shiga ba. Ka duba cikin littafin al-Idris na Dabbak shafi na 276, ka kuma zuwa cikin tabaqatul sha'rani, tabaqatul awliya na Imam Sha'rani juz'i na biyu shafi na 16, ka duba cikin littafin al-futuhatul ilahiyya na Ibn Ajiba shafi na 286. Eh, matsabar wannan ta Sha'rani na manta rubutu ta ba. Wa qala aidan, ya sake faɗa dai cewa shi Abu Yazid al-Bastami yake cewa tallahi inna liwa'i a'zamu min liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yake ta ina rantsuwa da Allah tutata ta fi tutar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake liwa'i min nuri zati wal jan wal jin wal ins kulluhum min an-nabiyina, yake cewa wato tutata ta haske ki a karkashin ta akwai aljanu da mutane dukkaninsu, har kuma annabawa duk suna ɗaukakin tutar. Ka kaga sai Abu Yazid al-Bastami wani ne kawai, amma ga annabawa sun tashi a tutar sa, kamar yadda yake faɗa. Wannan magana ka duba ta cikin Lafa'ikul Milali wal Aqlal, nasiha a rani din, banda tabaqatina da littafin Lafa'ikul Milali wal Aqlal juz'i na ɗaya shafi na 125. Da ya karshe ma ga abinda wani daga cikinsu yake faɗa, wanda shi a rani ya kawo shi, wanda ke cewa maqamun nubuwwati fi barzakhin riwayat ar-rasuli wa dun al-wali, wato su matsayin annabawa a cikin barzakh, wato riwayat ar-rasuli wa dun al-wali. To kaga nan gurin ma sai ba mu wata fahimta daban sabani wanda muka gina a baya, wani matsayin annabawa a cikin barzakhu riwayat ar-rasuli suna sama da manzanni kadan, amma dun al-wali sai dai ko wani kai wani yayi ba. To na wani ne sun kudi ke nan, sun fi annabawa sun fi manzanni, suka ce maqamun nubuwwati fi barzakhin suwaikar rasuli wa dunal wali. Wannan ka duba cikin tabaqatul sha'rani juz'i na 1 shafi na 68 tabaqatul darul ilmi, mataba'a darul ilmi na jami'i. To wannan a gaskiya kaɗan ne, faidun min faid, kaɗan ne daga cikin abubuwa na buga misali don da abin da ya shafi ɗariƙar tijjaniya. Babban kuma dalilin kawo wannan, kun ga kwanaki lokacin da malamin mu Dr. Ahmad ya magana akan abin da ya shafi littafin Sha'rani da littafin Sawi, duk sufaye suka tashi suka yi ta hayaniya musamman bangaren Kadiriyya. To da suka yi maganganu suka yi katir-katir da yawa kamar uku ko huɗu, to sai muka tsaya mu ji me za su ce kafin mai sauran. To bisa dukkan tsammani ba su ce wani abu wanda za a iya ambata sa. To a tsammanin mu muna shirin mu ƙare kasar da biyu kenan, sai ko muka ji wani babban shehi daga cikin shehunan Tijjaniya shi ma ya fito ya ce wani abu. To shi ne dalilin da ya sa muka ce ana wata ga wata. ba gama wancan aiki ba kuma yanzu ga wasu wani ya dawo wani abu sabo ni wancan ba gama ba da ansa ba dan kasar hudu suka yi mu dai kawai muka yi kaga tilka idan kismatun zira ina gani idan haka sai anan kamata yi mu mai hudu dai to sai kuma ga shi wannan ya zo yayi nafi kaman guda uku cikin wanda naji a gaskiya ɗan uwa lokacin da muke magana akan sufanci ba da kan muke ba yana buƙatar mutum ya karanta tarihin kafuwar kungiyoyi a cikin addinin musulunci PLC, Khawarijanci, Mu'tazilanci, Sufanci, Kadiriyyanci da sauran dukkan waɗansu kungiyoyi da suka kafu mutum ya karanta littattafan waɗanda suka gabace ta a da da kuma waɗanda suke bincike yanzu a jami'o'i na yau da ake da suna musulunci kamar Jami'atul Azhar kamar Jami'atul Ain Shams kamar Jami'atul Islamiyya ta Madina kamar Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya ta Riyad kamar Jami'atul Islamiyya ta Pakistan kamar Jami'atul Islamiyya ta Malaysia kamar Jami'atul Abubakar ta Karachi kamar Jami'atul Jami'atul Hadith ta Hindu da sauran jami'o'i da ana yin rubuce-rubuce akan kungiyoyi daban-daban waɗanda suke an kafa suna ko an kafa su yanzu to sai ha irin wannan binciken ne sai ka waraku amma idan ka tsaya ka kulle kanka a gida sai a dinda malamin ka yake maka ya hana kai bincike to shikenan ba za ka fahimta ba wanda ya kamata ka fahimta ba mun gama da wancan shafin ba dan mun gama da shi ba saboda wani abu da zai zo nan gaba shafin da zamu zo a kansa yanzu shine wujuhu tabni baina tasawuf wa tashayyu idan ka lura da kalmar at-tashayyu tana nufin TNT ko kokarin yin TNT a ginin ta domin alawajin tafakkul ne ha kuma idan ka dauki kalmar at-tasawuf kokarin zama sufi wato yin yunkuri mutum ya zama sufi shi ma dai alawajin tafakkul to yadda yadda at-tashayyu da at-tasawuf suka yi kama ta wajen al-mizan as-sarfi wato mizani a bangaren sarfu to haka kuma suka yi kama wajen aqidoji ina son ku gane alaka sosai tsakanin sufanci da tiyanci daga cikin aqidoji a akwai aqidan da ke nuna cewa duniyan nan ba ta rabuwa da imam saboda ka san shi'a sun saba sauran kungiyoyin musulunci wajen wajibcin samar da imam ko shugaba na al'ummar musulmi sauran al'ummar musulmi suna ganin cewa shugaba samar da shi wajibi ne a cikin addinin musulunci lallai ne al'umma ta samar da shugaba wanda zai rinka magana da kalma guda daya a duk duniyar musulmai to amma sun shi'a suna ganin a samar da shugaba ma rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ta yadda in aka samu ba shugaba to ba dole ne ka yi addinin ba ka iya dakatar da sallah har sai lokacin da aka kafa shugaba na musulmi a duk duniya sai jin sai masa mubaya'a ka iya dakatar da azumi ka iya dakatar da duk abin da za ka yi to don haka waɗansu daga cikinsu masu ɗan sassauta ra'ayi don su samu daman su yi sallah sai suka ce to ai duniya ba ta rabuwa da shugaba sai dai imma ya zanto an san shi imma ya zanto ɓoyayye ne don haka sai suka kawo aƙida ta samuwar wani shugaba ɓoyayye wanda yanzu bai zo ba amma zai bayyana a nan gaba ko har yi wasu ba yi ba amma wai da nan a ɓoye nan gaba zai bayyana to jin cewa nan gaba zai bayyana wannan ya halatta maka ka iya yin sallah a karɓa tunda ka yi imanin samuwar sa nan gaba amma in baka yi imanin nan gaba za a same shi ba to kuma ko ka yi sallah ka yi aikin baban giwa wannan shine abin da ya tabbata cikin littafin shi'a suna ruwaitowa daga Jafar ibn Muhammad al-Basir an tambaye shi aka ce atakalu al-ardu bighairi imamin shin kasa ta iya zama duniya ta zauna ba tare da samar da wani shugaba wanda ke shugabantar ta ba sai yake cewa law bakat al-ardu bighairi imamin la taqat bi ahliha da a ce za a samu minti daya duniya ta yi ba tare da samar da imam guda ɗaya ba da duk duniya za ta masa mabaya to la taqat bi ahliha da kasa ta nitsar da mutanen ta gaba ɗaya ta tafi su an daina ganin su wannan ta duba cikin littafin al-kafi na kalili waɗansu marubuta sukan cewa kilili amma da ka'ida waɗanda suka zurfa bincike sun ce sunansa kalili wanda ya mutu a shekara ta 329 ka duba cikin littafin sa al-kafi juzubi na ɗaya tafi na 180 ɗaba'a ta darul kutubul islamiyya wanda aka buga a tehran wanda ke ita ce ɗaba'a ta uku da aka wale tafi wannan aƙida za ka same ta a ko'ina cikin littattafan shi'a tare da bambancin mazhabobin shi'a amma abin mamaki shi ne yadda sufaye suka yi sarraf da wannan aƙida sun ma suka riƙe ta ta ce wa lallai duniya sai ta samu wani shugaba shi ne gauci wanda zai rinka kulawa da duniya dan in babu shi to duniya kuma za ta harge tsaye namarin ta zai lalace daga cikin waɗanda suka bayar da bayani akan wannan akwai al-hakimu tirmidhi da kuma ahmad zarruk wanda suka yi tarayya wajen yin magana guda daya da take cewa la takhalu ad-dunya fi hadhihi al-umma min imamin qa'imin bil hujja. Duniya ba ta wofinta daga imam guda daya wanda zai rinka kula da ita wanda yake tsaye da hujja. Ka duba cikin littafin Khatamul Awliya ko Khatamul Wilaya na Hakim Tirmidhi safi na 360, sannan ka duba littafin Qawa'id at-Tasawwuf na Shi Ahmad Zarruq safi na 48. Sai Ibn Arabi ya zo shugaban zubaye gaba daya yake cewa la yakhlu zamanun an kamilan, shi yadda ya take ta ibaran kenan, la yakhlu zamanun an kamilan, ba yanda za a yi zamani ya wofinta daga kamil. Abinda yake nufi da kamil shine a samu wani gauci wanda baya sako, baya kuskure, kuma duk duniya sai ya tarihi a wajen jinsa. Dan shi gautukan nan sun zo baya suna ganin ta yake kula da shi a nan duniya. Da haka idan gauci ya mutu ake gaggawa a naɗa wanda kan duniya ta samu kanta cikin tangarɗa saboda shi ke kulawa da ita. To ka ga wannan aƙida ce ta a sufaye suka ɗauka. Aƙida ta biyu magana akan zahiri da baɗini. Magana zahiri da baɗini gaba ɗayanta magana ce ta fi'a tun asali tun kafin ma sufanci ya samu gindin zama a duniya. Shine wani lokacin sai su ce mata ash-shari'a wal haqiqa, ko su ce az-zahir wal batin, ko su ce ash-shari'a wal haqiqa. Idan ka duba cikin littafin Shi'a za ka samu wato ainihin wannan aƙida ce wadda take azube a ko ina cikin littafin su, cewa wato akwai zahiri akwai batini. Ga abin da suke cewa la budda li kulli mahsusin min zahirin wa batinin wa zahiruhu ma taqaw al hawasu alayhi wa batinuhu ma yahwihi wa yujitu al ilmu bihi bi annahu fihi wa zahiruhu mustamilun alayhi. Suka ce dukkan wani abin da hawas za su iya riskanci, mene ne hawas? Su ne wato ababen da ke kai sakonni ga jikin dan adam, kamar ido yana kai sako na launuka ka ga launi da shi, ko ka ga fari da baki da ja da kore, kamar hanci yana kai sako na wari ko kanshi, kamar kunne yana kai sako na mai na sauti, a kamar kuma ainihin harshe yana kai sako na mai na tantano. To waɗannan su ne hawas. Kamar kuma hannu idan ka taba abu da shi yana kai sako na ka gane wannan abu mai tauri ne ko mai tauki ne, mai zafi ne ko mai sanyi ne in ka taba shi. To waɗannan su ne hawa. Suka ce babu wani abu a duniya wanda a iya riskarsa da ɗaya daga cikin kafofin nan da muka ambata face sai yana da zahiri da baɗini. Ko menene shi? Yana da zahirinsa, yana da baɗininsa. Baɗinuhu ma yahwihi wa yuhitu al-ilmu bihi. Baɗininsa shine abin da ya kunsa, zahirinsa kuma shi ne yastamilu alayhi, wato yastamilu ala al-batil kenan. Ka duba cikin littafin Asasu Ta'wil na Nu'man al-Qadi safi na 28 Daba'a ta Daru Thaqafa wanda aka buga shi a Beirut. To sannan su Shi'a da suka ci gaba sai suka ƙara yin bayani wanda zai ƙara fahimtar da mu me yasa sufaye suka kafe dole sai an samu irin batili da zahiri. Abinda Shi'a suke yi sai suka kafa, sai suka raba abin gida biyu, zahiri da batili. Sai suka ce zahiri wannan shine abin da Annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam. Suka ce wato ainihin kanat da'watu ila zahir kisbar rasuli sallallahu alaihi wa sallam, kira mutane zuwa ga zahiri wannan aikin Annabi ne, kira da mutum tabbata gare shi. Wa da'watu al-batina, amma kira mutane zuwa ga batini suka ce kisu wasihi, wannan kiran abun wasitin sa ne, suna nufin Ali bin Abi Talib shine ya kira zuwa ga zo ai batini. Alladhi faba minhu jazilul in'ami, wanda dukkan wata baiwa fadin garo ne daga Shi Ali bin Abi Talib din Shi'a. Suka sake cewa inna zahira huwa shari'a, karin bayani kenan filla filla. Suka ce idan an ce zahiri to shari'a kenan wanda Annabi ya zo da ita, wal batin huwa al haqiqa, amma batini to haqiqa kenan. Suka ce wa sahibur rasulati huwa ar-rasul, wa sahibur shari'ati huwa ar-rasul, ma abutin shari'a shine Annabi, wa sahibul haqiqati huwa al-wasi, amma ba abucin batili kuma abucin haqiqa shine wasiyyin sa Ali bin Abi Talib. Wannan magana ka duba ta cikin littafin A'lamun Nubuwa na Abi Hatim Ar-Razi wanda aka yi ta haqiqin sa a Iran, aka buga shi kuma a Iran wato a shekara ta 1397 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da littafin Az-Zakhira wato na Ali bin Al-Walid wanda ya kitabi na 113 wanda shi kuma an buga shi a Darus Thaqafa a Beirut. To wannan aƙida ta zahiri da batini yadda take kenan a Shi'ance, haka tun nan yadda take ba wani canji sai sufaye suka yi tarraf da ita suka ɗauke ta, suka yi sharhin, suka bar yadda Shi'a suka yi sharhin ta. suke cewa al'ulumu salasatun, wato sun zo bayan da suka ce domin abin da suka tattauna, suka ce ilimi guda uku ne, zahirun wa batinun wa batinul batini. Kun ga kari na uku yau, ga na uku mun samu ba. Suka ce akwai zahiri, akwai batini, kuma akwai batinin batini. To sai suka zo za su yi bayani, sai suka ce fa ilmu shari'atu zahirun, ilimin shari'a zahiri ne. Wallahi sun yi gaskiya, ba shi karwa cikin ilimin shari'a a fili yake, kuma shi ilimin shari'a ya ne aka tsorawa annabi, sun maja annaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamun. Muka tsora ka akan shari'a dan haka ka bi ta, kar ka bi soyayyen zakatan waɗanda ba su da sani. Allah ya ce wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam, suka ce wa ilmu tariqati, amma ilimin tariqa batilun, wannan shi ilimin batili ne, ba a sanin yake ba. Wa ilmul haqiqati, kaga ilimin haqiqa kuwa batilul batili, tafiya shi ne batilin batili. Wannan magana ta duba ta cikin littafin al-milal wal nihal na Taharastani, juz'i na ɗaya, shafi na 201, wanda aka rubuta shi a gefen littafin al-fisal ko al-fasl na Ibn Hazm al-Zahiri. To babban abin bada mamaki shi ne, in shi a lokacin da suke magana akan ilimin batini, sun tabbatar cikin littafin su cewa farkon wanda ya fara ƙirƙiro ilimin batini shi ne Ali ibn Abi Talib. Haka suka danganta masa, suka kawo ruwayoyi na ƙarya suka jingina Ali ibn Abi Talib. Daga cikin ruwayoyin akwai magana su cewa wa Ali ibn Abi Talib cewa annabani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama 70 baban min al-ilmi lam ya'lam dhalika ahadan lam yu'allim dhalika ahadan ghayrihi. Abinda suke cewa, suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa Ali ibn Abi Talib ya ce annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya sanar da ni babi guda 70 na ilimi wanda bai taba sanar da kowa ba sai ni cikin sahabbai. Haka suka ce wai Ali ibn Abi Talib ya ce, to wannan abin da aka sanar da shi babi 70 shine batili, wanda shi a suke kafa hujja da shi. In ka kawo musu aya da babu ce wannan kai dan kawai ne a dini, mun wani da batili wanda Ali wanda aka keɓance Ali ibn Abi Talib ne, ba zo mu da Qur'ani ka ko hadisin ka. Haka suka rinka faɗa. Wani bawan a wato ana sanarwa cewa akwai mai mota lamba KN 6026DL, wato fitilolin wannan mota suna kulle suna ci, don haka mai ta je kake wannan fitiloli KN 6426 ya kuma DL, wato lambar dala. Wannan magana ta fi aka duba ta cikin littafin daurul gawa a hannukin littafin Ibris na Dabbak, wato shafi na 37. To babban abin mamaki shi ne, kaga fi aka kafa wannan magana. Ibn al-Faruq, wani babban sufi daga cikin zuwaye, sai ya garzayo a guje ya zo ya tabbatar da wannan aƙida cikin taƙiyya ta shi. Akwai wata wani diwani na shi wanda ya wata ƙasida duk ta ce, ya kawo wannan aƙida gaba ɗaya bi qabdiha wa taqdidiha, kwanta da kwarkwatarta, a inda yake cewa wa awdaha bi ta'wili ma kana mushkilan adilun bi ilmi lahu bil wasiyati. Yake cewa wa awdaha bi ta'wili ma kana mushkilan adilun. Wani da nabi talib ya zo ya yi tawili ya fassara waɗansu ababai da suka rikicewa al'umma, duk aka kasa sanin sai ta hanyar shi. Wanda wannan ilimi na shi na musamman ya sa ya tawili, to shi wannan ilimi na lahu bil wasiyati, ya same shi ne a cikin abin da annabi ya masa wasiki da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kace yadda so. A yau wannan rana da muka tsara wannan lakka, ko muke bayanin cewa sufaye suna da alaka da fi'anci ta hanyar mai, ta hanyar ilimin zahiri da batini, kuma sun yadda cewa yadda fi'a suke aqidar cewa an sanar da Ali ibn Abi Talib wani abu da ba gaya sahabbai ba, dan haka Ali ya fi sauran, su ma sufaye sun yadda da wannan, gashi Ibn al-Faruq ya faɗa. To yau a gidan rediyon Kano sai aka sa karatun wani malami daga cikin manyan sufaye a yau yau dinnan, a yau sai yake tabbatar da wannan aqida cewa wai ainihin sauran sahabbai sun ke su ji wasiyar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tabbatar da Aliyu bayan an san shugabanci bayan shuɗewar annabi sallallahu alaihi wasallam. To da aka kwace musu shugabanci ba su sami yin halifanci da aka zuwa Abubakar da Umar da Usman kafin Ali, to su adadin su sai Allah ya keɓance su da wani ilimi na batini wanda babu wanda ya sani sai su, a sakamakon halifanci da suka rasa. wannan siyanci ne ko sufanci ne ko duka biyu a yau yau dinnan ba ta tuda nisa ba a yau yau dinnan duk wanda ya zara rikin rikin Kano ya ji wannan bayanin sai dai an kawo shi cikin gaske kai in ka san akidar za ka san me yake so a ce da kai amma da muka yi maka wannan bayanin na tabbatar za ka kara fahimta fuska ta uku inda shi an ci yake yin alaka da wato ainihin a tufanci aƙidar cewa ana iya shafe wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗansu mutane da ake kira kawa a iya ɗauke ta takali wato na yanar yin shari'a a kan mutum idan ya kai wani matsayi wannan yana ɗaya daga cikin manyan manyan aƙidar shi'a abinda Tahir ibn Ibrahim al-Isma'ili ɗaya daga cikin ƙungiyoyin shi'a ke cewa hujjatul layli hum ahlul batil al-mahab هم أهل الباطن المهدي المرفوع عنهم في أدوار الستر التكاليف الظاهرة لألو درجتهم اسم أكيد الستسيع وجد الليل والذي يكون أهل باطني فهو باطني فانسا يجد المرفوع عنهم في أدوار الستر التكاليف واندى أتكن أتكن سر الله أرجاء أن تلقي متكاليف duk waɗansu aikin shari'a na zahiri sallah ko azumi ko haji wanda shari'a ta umarta a yi su an ce ban da su an ɗauke musu shi saboda sun kai wani matsayi a ilimin batili sannan kuma duk wani abu da shari'a ta haramta na zina ko cin jiya su wannan an ɗauke musu shi ne uluwi darajatihim saboda girman darajarsu ka duba cikin littafin al-anwarul latifati shafi na 102 to wannan magana haka suka ruwaito ta daga Jafar ibn Muhammad al-Bakir wani ya ce man arafa al-batina faqad saqata anhu amalu adh-dhahiri duk wanda ya san ilimin batini to an yace masa aiki da ilimin zahiri yanzu kun ga a baya sun ce ilimin zahiri shine ne shari'a ilimin batini shine ne dariqa sai suka ce to duk wanda ya san ilimin batini an yace masa aiki da shari'a kenan duk wanda ya san dariƙa ko ya san hakika an yafe masa yin aiki da shari'a da annabi ya zo da ita kima sai ya aiki da ita ba shi ne dalilin da ya sa kawai suke so a ba su dama a ce akwai ilimin batili don su shakata su sake su yi abin da sai ga dama ba wanda ya ce ce musu komai ka duba wannan magana da suka faɗa ta cewa abin nan yake wa ruqyatu anhu al-aghlal wal asfadu an ɗauke masa dukkan wani agalal nauye-nauye cewa kar ka bar kaza ko ka yi kaza shi an ɗauke masa an gane ko wa ikamatu zahir an ɗauke masa cewa sai yayi aiki aiki da zahiri tunda ya san batili magana ta riga ta tsare tunda ka san hakika shi ke kar ku manta da baitin ibnu arabi a can baya inda yake cewa wato menene wa aslamtu nafsi haythu aslama lil hawa wannan mun faɗe shi a wannan muhadara a wannan wata samaniya an hukumin hadidi tanazu yake cewa na riga na nika kaina inda dukkan rai ya kai ni saboda haka ni bana jayayya dangane da hukuncin ubangiji ma'ana in na gani jinin sabon shi ne ya kai ni in na gani jinin sa'a shi ne ya kai ni in na iya kawo wanda ya san shari'a ya ga na saba amma wanda ya san batin zai san to ni kuma an ɗauke min baki na ba za ki ne ko jeli ko ibn arabi ɗaya ya faɗi wannan a cikin lantin murtaka gabata baya ibn arabi ne ko cikin bidiyo ɗaya ya faɗi wannan to ku duba wannan magana ta fi a ku duba cikin littafin al-hatif al-sharif lil du'fi da haka wannan yake cewa wa tawran arani fil kanisati fariyan fari'a arati'an wa inni yatawran inda ka'bati raki'an fa in kuntu fi hukmin shari'ati asiyan fi indi fi hukmin haqiqati fari'an yake cewa wata rana sai in ganda a soti kawai ana addu'a ga mutane wata rana sai in ganda a masallaci ana rukuni da sujada ke to ko da in nayi sako a ilimin hakika a ilimin shari'a to ta'a ne a ilimin hakika kun gane sirrin da yasa suke so su tabbatar da me ilimin baɗi to wancan abin da muka ambata su a ci an ci kenan mun gawo magana a da suke danganta a Jafar bin Muhammad al-Bakir ko to su sufaye su ma sun tabbatar da wannan cikin maganganar su bada na aqidar sufaye sukan ce idza wasalta ila maqamil yaqini saqatat amkan ibadatu idan ka kai matsayin yaqini dukkan ibada ta tsare da kanka ba sai kai ba مؤولين قول الله عز وجل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين san ba daka ne suna masu tawilin badin Allah wai wa abu da rabbaka hatta ya ce kake yi sai da wa Allah ya ce wa